بالله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Litinin, yau 21 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 5 miladiya ta 2021. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsir Suratul Anbiya, inda muka kwana akan aya ta 40 95 da 6, kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi da muka saba ansawa. Akwai wani yake cewa assalamu alaikum, yake cewa malami ina da aqidar cewa Allah subhanahu wataala yana sama, to amma ana son a rudar da ni. Wani malami ne yake cewa akwai dalilai har guda 3 da suke nuna cewa Allah subhanahu wataala yana kasa. Dalilan kuma kamar haka: na daya, a ina Allah subhanahu wataala ya gana da annabi Musa, a sama ne ko a kasa? Na biyu, aya ta 6 a cikin suratul Mujadila ta bayyana cewa Allah yana tare da mutum ko kadan, yana tare da mutane ko kadan ko da yawa. To a ina mutane suke, a sama suke ko a kasa? Sannan na 3, hadisi ya ce Allah subhanahu wataala yana kusa da mutum fiye da jijiyar wuyansa. To ina mutum yake, sama yake ko kasa? Shi mai tambaya ya ce yana da aqidar cewa Allah subhanahu wataala yana sama, amma ya ce dalilai guda 3 aka bashi waɗanda suka rikitar da shi. Dalilai nawa aka bashi na cewa Allah yana sama? Idan har dalilai 3 za su rikita ka, ta yaya dalilai barkatai masu yawa ba za su iya ceto ka ba? Dalilan da suke nuna istiwa'in Allah subhanahu wataala akan al'arshinsa, ayoyi ma kawai a cikin Qur'ani masu cewa ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa, wajen guda 7 ne. Kaga sun dinka waɗannan, banda ayoyin da Allah subhanahu wataala a ciki yake nuna uluwinsa: ilayhi yas'alul kalimu at-tayyib والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء ولدسنا تسبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. أيوين داما ولدسكرون أبنجي جسوان وتعالى يا دوكك أكن هل تنسك بعد دمي ولدنا أيوين بذلك اتشيتوك با سي أيوين قد أكني waɗanda za su dalbiyar da kai. Na farko, duk waɗannan ayoyi da waɗannan dalilai da ya kawo, ba wani dalili da yake kore waɗancan dalilai waɗanda suke ƙarara masu bayyana cewa Ubangiji subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshinsa, daidaito wanda yake ya dace da zatinsa. Na farko, a ina Allah subhanahu wataala ya gana da annabi Musa? Ya gana da annabi Musa a fi janibi Tur al-Ayman, kamar yadda Allah ya faɗa. Ganawa ba ita ce cewa Allah anan yake ba, ko kuma a cikin Al-Qur'ani an ce maka anan gurin Allah yake? Akwai aya da ta nuna cewa inda Allah ya gana da annabi Musa, anan ne, nan ne matabbatar Ubangiji? Babu wata aya da ta faɗi haka. Ta yaya za ta zama shubha? Ko shubha ba ta zama bare ta zama hujja? Ko su waɗanda suke cewa Allah subhanahu wataala yana ko ina, duk da cewa wannan ba aqida bace hatta ash'ariya hatta ash'ariya ba sa fadar haka hatta yan ash'ariya ba sa fitowa Allah yana ko ina su cewa suke Allah baya ko ina ba cewa suke Allah yana ko ina ba cewa suke ba ayi wa Allah ina ba maganar cewa yana kasa masu fadar wannan cewa Allah yana ko ina ashabul hulul ne masu cewa Allah yana cakuduwa da halittunsa yana gaurayuwa da halittunsa wanda aqida ce kazantacciya a riga ce kazantacciya mara kyau amma ko ash'ariya da maturidiya waɗanda suka yi hannun riga da mu a cikin sha'anin ulullahi subhanahu wa ta'ala ba sa faɗar haka saboda jahilci ne ma mutum ya zo yana kokarin danganta kansa da ash'ariya kuma yana cewa Allah yana sama da Allah yana kasa wannan jahilci ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nan ko ina da iliminsa da saninsa da ikonsa ko ina babu inda bai kewaye da wannan ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da bawansa a ko ina yake sai kasa ji maganar ka a maganar Allah irin maganar kace da take da iyaka wanda dole akwai iya inda za ta iya tsayawa duk karfin murya ka kuwa ko ba za a yi maka kare-kare irin wannan da ake kara mana muna muku tafsiri ko wa'azi ai akwai iya inda za ta tsaya a lokaci ana yi wani ya ce shi baya ji ko yana ji kadan-kadan ko baya a ji a guri kaza kana fita da kwaliyar masallacin nan ba a ji kuma wannan sautin kuma sai yan gurare da kadan to maganar Allah ba haka take ba kamar yadda jinsa baya da iyaka ko ina kake zai ji ka lokacin da Khawla bintu Tha'laba ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana kuka masa sha'anin mijinta wanda yayi zihari da ita Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa tana gefe a tsaye amma ba ta jin wani abin da mata take fada ba ta jin abin da take fada gashi a gida ɗin suke lokacin da ta tafi Allah ya saukar da qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma a lokacin Aisha take cewa alhamdulillah الذي وسع سمعه الاصوات وديا da yabo sun tabbata ga Allah wanda jin sa ya yalwaci kowane sauti a ko ina yake tace ina kuntu fi nahiyati wa yakhfa alayya min kalamihi ba ina wani bangare na gida amma bana jin wani abu da suke fada amma Allah ya saukar daga min fawqi sab'i samawat cewa qad sami Allahu qawla allati tujadiluka haqiqa Allah ya ji maganar matan nan da take muhawara da kai wa tashtaki ila Allah tana kai kukenta ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawarku to haka yadda Allah yake jin magana su haka zai iya magana da duk wanda ya ga dama a ko ina yake saboda haka ba wai sai ubangiji subhanahu wataala ya nemi wahali a dan kasa sannan zai iya magana da mutum ba amma in ya daidaita kan arshin sa zai iya magana da bawansa ba in mutum ya faɗa haka to ya tauye wa ubangiji subhanahu wataala faɗan ikonsa ya tauye masa sifarsa ta magana ya tauye masa sifarsa ta ji saboda ka Allah subhanahu wataala ya gana da annabi Musa amma wannan ba shi yake nuna khuluwa arshihi ba cewa ya bar arshin sa koko a'a anan daman yake anan annabi Musa ya same shi to sai a hujjarsa ta biyu suratul mujadila yana ishara zuwa ga fadar Allah alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in 'alim wannan ayar yake ishara zuwa gare ta ayar tana cewa she baka gani cewa Allah subhanahu wataala yana sane da abin da ke sammai da ƙasa ba babu wasu masu ganawa su uku face Allah ne na hudun su ko su biyar face Allah ya su ko su hudu face Allah ne na biyar su biyar face Allah ne na shidan su ko ƙasa da haka ko sama da haka face Allah yana tare da su sannan zai ba su labarin abin da suka aikata ranar gobe kiyama lalle Allah masanin komai ne wannan ayar bata ce Allah subhanahu wataala yana guri kaza tare da mutane ba ko yana gaure da mutane babu inda Allah ya faɗa haka Allah ya maganar ma'iyya ne ma'akum kalmar ma'a ba wai tana nuna cewa sai mutum yana tare ko sai abu yana tare da kai da zatinsa sannan ake amfani da ba'a ba. Indai mutum yana jin larabci ma'a la tujibu al-ma'iyyah adh-dhatiyyah la tujibu as-suhbah, ba ta wajabta sai mutum kuna tare da shi ko sai wani abu da kuke tare da shi da jikinsa sannan ne za a amfani da ma'a. Koda kuwa tana daukan wannan, takan iya daukan ma'anar gaurayar abu da abu, kamar ka ce al-ma'u ma'al laban ko ja'altu al-ma'a ma'al laban, kana hada ruwa da abinan da nono, kaga anan ana nufin gauraya su guri guda, kayi amfani da kalmar ma'a. To haka nan akan yi amfani da kalmar ma'iyya, ana nufin wane yana tare da kai, amma ba wai yana nufin cewa gangar jikinsa da taka du'a hada suke ba, ko a guri guda suke, ko a Hausa muna amfani da ita haka, ce je kai ina tare da kai, ce duk abin da kake yi, duk abin da kake faɗa muna tare. Sau da yawa muna nan muna karatu, wani zai bugo waya ce mala ai muna nan tare da ku, yana nufin cewa duk abin da muke yi shi ma yana bibiya, yana sanar da me muke yi shi da yana tare da mu. Ce je kai ina tare da kai, ko wata rigima ta bullo, ce je kai ina tare da kai, ma'ana zan goyi bayanka. Saboda tarayya nan ba tana nufin cewa tarayya ta jiki ba. Larabawa suke cewa sirtu wal qamar, ko sirtu ma'al qamar, ko safar al musafiru ma'al qamar. Wata yana can sama, amma ana maganar matafiyi suna tafiya tare da shi. Lokacin da suke tafiya a cikin sahara suna tafiya, zaka kana tafiya wata kamar yana tafiya tare da kai. To wata a ƙasa yake ko a sama yake? A sama yake, amma kuma suna amfani da ba'a. So al-ba'iyya ba ita na nufin koyaushe in aka kawo ta tana nufin gaurayar abu da abu ba. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa ya maganar munafukai, cewa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Idan suka koma tare da shaydanansu sai su ce inna ma'akum, muna ta dan tare da ku. A nan me suke nufi? Suna nufin cewa duk inda suka shiga suna damfare da su, suna bin su, suna bin su a cikin gidajensu, a dakunansu, akan gadajensu na bacci. Suna nufin cewa ra'ayinmu da naku ɗaya ne, muna musu izgili ne kawai da muke cewa bin yi imani, amma tare muke. Saboda wannan ma'iyya ita ce malamai suke kasawa guda biyu, akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa ta Ubangiji kenan. Akwai ma'iyya amma Ubangiji subhanahu wata'ala yana tare da bayinsa duka da iliminsa, yana tare da bayinsa da jinsa da ganinsa da ikonsa. Duk inda kake Allah subhanahu wata'ala yana ganinka, yana jinka, yana da iko a kanka. Wannan ma'iyya ce da ta shafi kowa da kowa, da musulmi da wanda ba musulmi ba, da mutumin kwarai da wanda ba na kwarai ba. Allah yana jinsa, yana ganinsa, kuma yana da iko a kansa a duk inda yake. Wannan ita ce ake cewa ma'iyya amma, wacce ta shafi kowa da kowa. Ita ce anan Allah yake magana a wannan aya. Ubangiji subhanahu wata'ala ya fara bude ayar da maganar ilimi, ya rufe ta daga maganar ilimi, wanda zai baka cikakken bayanin wacce ma'iyya ake nufi anan. Alam tara anna Allah ya'lamu, kaga ashe maganar ilimi yake, anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa fi al-ard. Sannan sai yace ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum, karshe yace inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Kaga maganar ilimi yake, ma'akum bi ilmihi, yana tare da ku da iliminsa, saboda ya san abin da yake sama, ya san abin da yake ƙasa, kuma masanin dukkan komai ne. Wannan haka ayat ta ce, babu inda ayat ta ce yana tare da ku da zatinsa. Saboda ayar ta fassara kanta, ayar da take cikin suratul hadid ita tana ƙara fituma da abin ƙarara, inda ta tabbatar da Allah subhanahu wataala istiwa'i a al'arshinsa, sannan kuma ta tabbatar da ma'iyyarsa tare da kowa, wanda yake nuna cewa istiwa'insa baya kore ma'iyyarsa, ma'iyyarsa ba ta kore istiwa'insa. Ubangiji subhanahu wataala ya ce huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fi al-ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ubangiji subhanahu wataala ya ce Ubangiji subhanahu wataala shine wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin, a cikin kwanaki shida, sai yace thumma istawa 'ala al-'arsh, sannan ya daidaita kan al'arshinsa. Ya'lamu ma yalitu fil ard yana sanada abin da yake shiga cikin ƙasa kaga kalmar ya alabu ilmi tazo yana sanada me yake shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha yana sanada abin da yake fitowa daga ƙasa wa ma yanzilu min as-sama yana sanada abin da yake saukowa daga sama wa ma ya'ruju fiha yana sanada abin da yake hawa sama sai ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke yana tare da ku da me da abin da yake magana akan sa ilmi ilimin sa ya kewaye komai saboda duk inda kuke ilimin sa yana tare da ku kaga a ƙarshen ayar an tabbatar da ba'iya farkon ayar an tabbatar da ululullah istiwa'un ubangiji subhanahu wataala akan al'arshi ƙarshen ayar baya warware farkonta baya warware ƙarshenta domin a maganar Allah ba ta warware junanta walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira babu sabari a cikin maganar Allah babu tukka da warwara saboda haka ƙarshenta wa huwa ma'akum aina ma kuntum baya warware thumma stawa ala al'arsh baya warware wa huwa ma'akum aina ma kuntum fassarar da take wannan ba'iya din ba'iya ce ta ilimi shine abinda yazo a cikin ayar ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha hazwa ƙarshen ayar wallahu ma ta'maluna basir Allah yana ganin abinda kuke aikatawa kaga ba'iya ce ta ilimi ba'iya ce ta ganin abinda kuke yi wannan ita ce kira ba'iya amma saboda haka akwai ba'iya khassa ita kuma Allah yana tare da dukkan wani mutumin kirki da ƙarfafawarsa da nasararsa da goyen bayansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana la tahzan inna Allah ma'ana kada kai bakin ciki Allah subhanahu wataala yana tare da mu da nasararsa kaga yadda farkon ayat illa tansuruhu faqad nasarahu Allah farkon ayat da zai gaya maka Allah yana tare da mu da nasararsa da karfafarsa ayoyin da suka zo haka za su sanar da kai illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها kaga ashe ba iya ce ta nasara ba iya ce ta ta'yidi ba iya ce ta nasara ba iya ce ta kuma goyen baya da karfafa saboda ba wai ba iya ce ta zati ba zatin ubangiji subhanahu wataala ar-rahmanu al-arshi istawa haka nan inda Allah subhanahu wataala yake ga annabi Musa da Harun la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kada ku ji tsoro ina tare da ku da me asma'u wa ara ina ji ina gani saboda ka duk ayoyin da za su suna nuna maka yadda ba'iya take inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wala ba'iya ce ta taimako ta nasara ta taimako ta abin nan in ka karanta siyakin ayoyin zaka fahimci cewa duk inda ba'iya din tazo za ga abin da yake fassara wannan ba'iya din ta taimako ce ta nasara ce ta goyen baya ce ko ko a ba'iya ce ta ilimi kawai da taimako ta ilimi da gani da kuma iko wato kudura da sultan Allah subhanahu wataala ya ce wa idh akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار كaga ubangiji subhanahu wataala ya fassara ma'iyar da cewa zai kankare musu laifufukan su zai shigar da su aljanna wannan ma'iya ce ta ubangiji subhanahu wataala kasancewar sa tare da su zai musu wannan gatan sauraka fassara ayar kabar abin da yake cikin ta bai fassara ta ka fassara ta san zuciya wannan ba daidai bane al-jahmiya su aka sassara hujja da wannan ayar wanda suke kokarin su tabbatar da cewa Allah yana gauraye da halittunsa wanda kuma wannan nakasa ce tawaya ce ga ubangiji sannan inda yace hadisi yace yana kusa da mutum fiye da jijiyar wuyansa ina cin yana so ya fadi ayar da take cikin suratul qaf yace hadisi da cewa akwai hadisi da yake da wato wannan ma'anar amma dai akwai aya ta alqur'ani wa laqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ita ba wannan ayin da zaku duba farko abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana ilimin sa wa laqad khalaqna al-insan وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ mun halicci mutum muna sane da abin da zuciyarsa take sakawa sanda sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fijijiyarsa kusanci da shi kaga ana magana kusanci da mai da ilimi gabanta kuma ya ƙara fassarata iz yatalaqa almutalaqiyan ala alyamin wa ala alshimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wanda shi yake fassara maka nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mala'ikunsa suna nan kewaye da kai duk abinda zaka furta suna nan a halarce kuma suna nan a tare da kai a manne da kai suna kuma rubuta duk abinda kake yi wannan babu kusancin da kai wannan to shi yasa Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ilimin Allah ya san abinda kake sakawa tun kafin ka furta shi ba tun kafin ka aikata shi ka fito da shi fili na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu akwai kusanci da yafi wannan sai ayar kanta da abinda yake ayar da take gabanta duk suna fassara maka ma'anar aqrabu ilayhi min hablil warid bayana nufin cewa ubangiji subhanahu wataala yana manne da jijiyar wayar gaba ko yana cikin wuyanka a abin nan wannan Allah subhanahu wataala tanazzaha an zalik dabi yayin da zaka jingina wa Allah irin wannan kamar kana jingina masa hulul ne yana sauka a gurare masu najasa a gurare na kai da kanka kake kokarin kauce musu muna da ban daki muna da ramun ban daki muna da cikin kwatami muna da zaka ce duk Allah yana ciki ba na jin akwai wanda zai yadda ya jingina wa ubangiji irin wannan abinda shi karan kansa ba zai so a sifanta shi da wannan ba walillahi almasalul a'la duk abinda zaka iya cewa kamala ce ubangiji ya fi cancanta da ita na tsoron wannan ya cinye mana tambayoyin namu duka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدب ينسلون
نعم الله سبحانه وتعالى كما يدنى مكفارة جيا ينا مغنى شوى حرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون أكوي كافي مونا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وانا قبر وإنا له كاتبون ومن مغنى أكنتبا Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min wanda ya ayyuka na ƙwarai alhalin yana mu'mini fala kufrana li sa'yihi to babu musantawa ga ayyukansa duk abinda yayi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai masa rintansa ba ranar gobe kiyama za a tabbatar masa da ladansa cikakke har ma a ninninka masa akan abinda yazo da shi ba za a rage masa daga komai ba daga cikin ladansa wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima wanda yazo da kikkiawan aiki Allah yana nannin kasuma ba maganar ko a toye masa ba za a toye masa komai ba wa inna lahu katibun Allah ce lalle mu masu rubuta shi ne Allah yana da mala'iku kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun mala'iku ne masu karamci sannan kuma rubuta ne suna rubuta duk abin da yake aikatawa ubangiji subhanahu wataala yayi haka ba dan ba zai iya kiyaye abinda da bawansa yake yi ba duk abinda bayi suke ubangiji ya kiyaye shi ya san da shi ahsahu Allahu wa rasuhu Allah ce Allah ya kirdige duk abinda kuke yi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa innama hiya a'malukum ayyukan ku ne uhsiha lakum da nake kididdige muku su thumma uwaffikum iya sannan cika muku ladan su faman wajada khayran falyahmadillah wanda yaga alkhairi sakamakon alkhairi to ya gode wa Allah faman wajada ghayra zalika wanda yaga akasin haka fala yalumanna illa nafsuhu kada ya zargi kowa sai kansa ubangiji ya san da abin da muke Allah bi kulli shay'in alim alimun bi dhati sudur babu abin da yake tare da bawa da Allah bai sani ba ilimin sa ya koye ya kewaye komai a hada bi kulli shay'in ilma ilimin sa ya kewaye komai amma duk da haka dan ya tabbatarwa da dan adam adalcin sa sai ya zanto ba zai kama shi da ilimin sa kadai ba ba zai kama shi da cewa na san kai kaza ba ko na san za ka yi kaza, sai ake rubuta abin da yayi ta yadda a ranar gobe kiyama za ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, karanta littafin ayyukanka da kanka, kai karan kanka ka isa kai wa kanka hisabi, kai da kanka. Saboda haka dan adam a bashi littafin ya duba ya ga tabbas ayyukansa ne. Ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahada. Ubangiji subhanahu wataala zai bashi littafin sa a hannunsa, ce karanta ka gani akwai abinda baka yi ba aka ce kai, ko akwai wani kyakkyawan aiki da kai ba a rubuta ba. A lokacin dan adam zai yake ce mali hadhal kitab, wani irin littafi ne shi wannan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, bai bar abu karami da babba ba sai ya kididdige su. Allah ce wajadu ma amilu hadiran, suka samu abinda suka aikata gashi a halarci a gaban su. Wala yadhlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zalintar kowa. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat muhdara wa ma amilat min su, ranar da kowane rai zai ga abin da ya aikata gashi an halarto masa shi a littafansa, a littafin ayyukansa, da mai kyau da mara kyau. Don ubangiji baya son ya zalunci bawansa da komai. To wannan dan a bayyana maka kamalu adlillahi ne, kamalar adalcin ubangiji. In ya ga dama yana iya ana zuwa ranar gobe kiyama kawai ya san ƴan wuta, ya san aljanna kawai, ce wanda a wuce su su wuta, wanda a wuce da shi aljanna. Amma ubangiji subhanahu wataala sai ba zai yi haka ba, dan ya nuna wa bayinsa cewa su ba su yi adalci a tsakaninsu. Yana ya san mai gaskiya, ya san mara gaskiya, ya san wanda ya cancanci aljanna, ya san wanda bai cancance ta ba. Amma duk da haka baya cewa da an zo lahira ce kai wanda aka shi wuta ko ku tafi aljanna, duk na san kowa, baya haka. Saboda haka sai ya ajiye mizani da ma aiki, sai an auna ma ayyukan, an auna aikin, an auna masu aikin kansu. Saboda haka wannan da umawazin al-qist da ce za mu aje ma'aunai na adalci, faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wanda ma'auninsa yayi nauyi to waɗannan su ne za su samu babban rabo, wanda ya cici ya tafi aljanna. ومن ثقلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الله ce wanda kowa aunansa suka yi saka yau to waɗannan su ne suka yi asarar kansu. Saboda haka bayan an karanta maka, ka karanta kuma sai an yi awo, mun ji akwai laifuffuka da kai, akwai kuma ayyuka masu kyau da kai, to yanzu a zo a auna, a auna a gani wanne ne ya fi rinjaye. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kama ka da laifin kadai ba, tare da cewa ga wasu ayyuka ka yi, to a auna a gani ina ne ma'auninka ya fi rinjaya. Idan ka kyawawan ayyukan suka fi yawa, akwai mummunan, amma kadan ba su rinjayi masu abin da kyawawan ba, sai ce fa ulaika humul muflihun. To waɗannan sun rabauta, waɗannan a kai su rayuwa fa huwa fi aishatir radiya, a kai shi rayuwa wacce take yardadda, wanda zai yarda da ita, wanda kuma ma'aunansa na laifukansa suka yi rinjaye, wannan sai a ce waɗannan su suka yi asarar rayuwarsu. To kaga wannan duk tamamul adli ne, duk da cewa gashi ka zo da laifuffuka, amma ubangiji subhanahu wataala sai ya zanto ba kawai za a dubi laifi bane ai maka hukunci, sai ya zanto sai ma an auna, gashi an rubuta, sannan kuma a zo ai awo, sannan a yafe maka wasu. Saboda haka ashe kaga ubangiji subhanahu wataala yana da cikakken adalci. Wa yakum mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, koda kwatankwacin kwayar zarra ce, kwayar khardal, kwayar kobayya na aikin mutum, sai an kawo shi a ranar. Wa kafa bina hasibin, min isa mu zan masu hisabi, babu kuma wanda hisabin sai kai na Allah subhanahu wataala, inna Allaha sari'ul hisab. Wajice fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wannan ayar ta fi kowace aya ban tsoro alqur'ani. To man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, ce in kai aiki kwatankwacin kwayar komayya na alkhairi za a nuna maka shi, za ka gan shi. in kai aiki kwatankwacin kwayar zarra, zarra da larabci ƴaƴan tururuwa su ne zarra. An ce zarra da larabci ba abinda a yanzu aka ce zarra ana nufin atom, ɗabbin cinan da ya fi kowanne ƙanƙanta a cikin abinda za ka kira shi jiki, wanda ba a ganin shi sai da na'urori waɗanda suke girmama abu. To wannan shi ne zarra a yaren ilimi na zamani, amma a wurin larabawa su ba san wannan ba. In aka ce musu su abinda suke kira zarra shi ne ƴaƴan tururuwa, ko wanda ya taɓa ganin ɗan tururuwa sanda ta yi rufe shi. To ko da gwargwadon wannan ka aikata na sharri za ka gan shi, to wannan yana da ban tsoro. Shine wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdharan wa ma amilat min su tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Allah yana koratar da ku kansa, yana ku kiyaye shi. Allah ya san abin da ke zukatan kowa. Ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, ya san abin da ke zuciyar kowa, dan haka ku kiyaye shi, inji Allah, ku kiyaye shi. To saboda wa inna lahu katibun, wannan Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi wannan dai tabbatar wa dan adam adalcinsa. Sannan Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un, haramun ne ga wata alqarya da muka halaka ta, annahum la yarji'un, cewa su za su dawo. Babu wata alqarya da ta saba wa Allah subhanahu wataala, ta qarya ta annabawan Allah, har Allah subhanahu wataala ya halaka su, kamar mutanen annabi Nuh ko mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih wato Adawa da Samudawa da mutanen annabi Shu'aib da sauran al'ummu da Allah ya halaka, a ce waɗannan al'ummu za su dawo duniya ba za su yi ba. Haramun ana nufin mumtani, ba zai yi ba waɗannan al'ummu su dawo. Sun tafi ga Allah subhanahu wataala, sun bar duniya, babu ranar dawowarsu. Fal tara lahum min baqiya, sai kana ga sauransu a yanzu a bayan ƙasa, babu wanda za ka gani a bayan ƙasa, sun tafi kenan. Haramun, kalmar haramun ɗin a ƙira'ar Hamza da Kisa'i da ruwayar Abubakar al-Asim, sun karanta shi da wahirmun ala qaryatin ahlaknaha bi iskanir ra, wahirmun. Sauran kuma makaranta sun karanta ta wa haramun. At-tahrim, kalmar tahrim tana zuwa da ma'ana at-tahrimu shar'i da kuma at-tahrimu al-kauni. Akwai haramtawa ta shari'a, Allah ya saukar da doka a ce kaza haramun ne. Qad fassala lakum ma harrama alaykum, ala ana nufin at-tahrimu ash-shar'i. Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da wahayi da zai ce abu kaza haramun ne. Wannan ana samun shi ta hanyar al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne ake kira haramtawa ta shari'a. Akwai kuma at-tahrimu al-kauni. At-tahrimu al-kauni shi ne Ubangiji ya kaddara ka rasa abu, shi ne ya haramta muku. Ubangiji subhanahu wataala ce wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl, Allah yana magana annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanen Fir'auna suka tsince shi a cikin ruwa, sai Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Musa yana jariri ya kiyarda ya karbi nonon kowace mai shayarwa. Duk wata mai shayarwa da ta zo za ta shayar da shi sai ki karba. Sai Allah ya faɗi wannan rashin karbar kin nonon nata, sai Allah ya fassara shi da haramci. Annabi Musa a lokacin ba mukallafi bane da aka haramta masa aka halatta masa. Wannan shi ake kira at-tahrimul kauni. Ubangiji subhanahu wataala ya haramta wa mutane abu, ma'ana ya hana musu wannan abu, kamar yadda ya hana annabi Musa yana jariri ya kama nonon wata mace, wata mai shayarwa. Kissar annabi Musa har ila alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala yace su shiga Baitul Maqdis, aka samu suka yi taiwa annabi Musa taurin kai, Allah subhanahu wata'ala da karshe yake cewa fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Allah ce baitul maqdis ta zama haramun gare su. Anan haramci ba na shari'a ba. Ba na Ubangiji ya sanya su suka yi ta dibuwa suka yi ta abinan yawo a cikin abinan Sahara ta Sina sun kasa maga da hanyar da za ta kai su baitul maqdis. saboda taurin kai da suka yi wa annabi Musa alayhi salam ta idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna al-qawm al-fasiqin qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard to wannan kalma muharrama anan tarifa at-tahrim al-kawni to wannan shine anan ma aka yi amfani da shi wa haramun ala qaryatin ay mumtani'un bazayyuba ga wata al-qarya da Allah ya halaka ta kuma a ce su dawo duniya. A wasu daga cikin malamai wannan tafsirin da muka faɗa na farko din nan shine tafsirin da aka ruwaito cikin maganganun Abdullahi dan Abbas da kuma Albajirin Sa'ikrima da kuma Qatada. Haka nan shine tafsirin da Al-Wahidi a cikin tafsirin sa Al-Basit ko kuma Al-Wajiz da kuma ainihin Ibn Kathir da As-Sa'idi suka fassara. Ma'ana ba za haramun ne a ce su dawo duniya. A ce su dawo duniya sai ta zama ladin nan sila ce an kawo ta don a ƙara ƙarfafa kore wannan yiwuwar cewa za su dawo duniyar. Ibn Jarir da An-Nahas su kuma sun fassara haramun ala qaryatin ahlaknaha cewa Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa bayyiwa ga wata alƙarya da Allah subhanahu wata'ala ya halaka ta hanyar toshe musu wato zukata ya zama da wani abu na shiriya ba zai shiga ciki ba a ce wannan alƙaryar ta dawo ga Allah ta tuba. Wato duk wanda kafirci ya riga ya mamaye zuciyarsu har ya toshe musu dukkan wata kafa da shiriya za ta iya shiga to wannan yana da wahala kuma su tuba su dawo ga Allah subhanahu wataala. Ce falamma zaqu azaqa Allahu qulubuhum yayin da suka karkace hanyar Allah sai Allah ya karkatar da zukatansu. Rabbina sarrafa Allah qulubahum Allah ya karkatar da zukatansu da zanto ba sa iya jin wani abu na gaskiya ba sa iya karbar wani abu daga annabawan Allah na shiriya. To saboda sun fassara cewa la yarji'un cewa ba za su dawo wato a ce su dawo su tuba wannan ba zai yiwu ba. Daga cikin waɗanda suka yi wannan fassara akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu wannan Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu sunnar sa ne. Ubangiji yana sanar da mu sunnar sa a cikin halittar sa al'adar sa a cikin halittar sa musamman ma al'ummar da suka gabata. Kuma wannan dan a nuna cewa daga cikin kafiran Qurayshawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tai musu wa'azi ba dare ba rana akwai waɗanda ba zai yiwu su dawo su yi imani sun yi gaba sun tafi kenan ba za su taba dawowa su tuba su koma ga Allah subhanahu wata'ala ba sune waɗanda Allah ya kaddara halaka su a yakin Badar irin su Abu Lahab irin su bin al Utba irin su Rabi'a Utba ibn Rabi'a irin su al Walid ibn Utba irin su Uqba ibn Abi Mu'ayt da sauransu waɗanda aka kashe su a yakin Badar waɗannan Abu Lahab bai je yakin Badar ba shi da lafiya sanda aka tafi yakin Badar amma sauran waɗanda aka kashe a yakin Badar duk wannan yana nuna cewa kafirci ya riga ya kanta a zuciyarsu babu yadda za a yi su dawo su yi imani. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Haka Ubangiji yake yin sakamako ga dukkan wanda yake bijirewa hanyar Allah, dukkan wanda yake bijirewa karantarwar shiriya, yau da gobe zuciyarsa ƙara cinkushewa take da barna har akai wani munzalin da ba shi ba shiriya kuma har abada. Saboda bawa ya guji abin da zai jawo Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi tab'i akan zuciyarsa, ya rufe zuciyarsa ruf, duk wani alkhairi ba zai shiga ba. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da kalkuzi mujakhiya la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran zato kamar kifaffan kofin da zaka kifa shi in zaka dauko tekun duniya duka zuwa masa ba zai shiga cikin sa ba ka riga ka kifa shi ruwa ba zai shiga ba. To haka zukata suke komawa, babu wani alkhairi da za su ji su karba, babu wani abin a sha ko wani abin tir da za su yi tir da shi. Duk wata barna za su karba, amma kuma duk wani alkhairi za su furzar da shi. Wasu daga cikin malamai suka ce ladin nan da take cikin ayar tana nuna, tana dauke da ma'anar tala, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un, ma'ana ba zai yiwu ba ga wata ƙarya da muka hallaka ta a ce ba za su dawo gare mu ba, wato ba za su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Dukkan wata alƙarya da Allah ya halaka sai Ubangiji ya tashe su, ya kuma yi musu hisabi ranar gobe kiyama, kuma ya musu uquba a can. Saboda haka la'anan tana babinta, tana nan a babinta. Wannan yana daga cikin ma'anonin da Ibn Atiyya yace zai iya yi wa ayar hakanan al-biqa'i, shi ma ya tafi akan wannan ma'anar, kuma abinda zai karfafa wannan ma'anar ta biyu ga fadar Allah, wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un, suka yi kace-kace da al'amarin addinin su, suka rarraba al'amarin addinin su tsakanin su. Allah ya ce dukkanin su za su dawo gare mu. Saboda haka anan akwai tabbatar da tashi bayan mutuwa ta hanyar kore akasinsa. Aka kore akasinsa shine cewa ba za su dawo ba, tunda an kore cewa ba, maganar cewa ba za su dawo ba haka take ba, wanda yana nuna kenan an tabbatar da cewa za su dawo. Sannan Allah subhanahu wataala ya ce hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj, har sai idan an bude ya'juj da ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, kuma su ko daga kan kowane tudu suke kwararowa. Allah subhanahu wataala yake cewa hatta idza futiha, har sai idan futihat an bude asad, wato wannan shamaki, wannan ganuwa da take tsakanin mutane da kabilun nan guda biyu na ya'juj wa ma'juj. Waɗannan kabilu sun fito daga kan kowane tudu suna ta gangarowa, suna ta gangarowa a guje da sauri kuma. Ma'anar bude wannan katanga shine lokacin da za su samu kofar da za su shigo, yayin da katangar ta rarake, kamar da ce fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan, idan wa'adin ubangiji na yazo wannan katanga za ta zama, za ta daga-daga, wa'adin ubangiji na gaskiya ne, wato ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wata'ala ya yi mana maganar ya'juj wa ma'juj a cikin suratul kafi, kuma mun yi tafsirin ta anan, inda Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin Dhulqarnayn, da yawace-yawacen da ya a duniya ya karaɗe gabashin duniya da yammacin ta, babu inda ƙafarsa bata taka ba. Sun ba atba'a sababa hatta idza balagha bayna as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dhal qarnayn inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharajan ala an kharajan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda qala ma makkani fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وبنجي سبحانه وتعالى يبام الأبار أبين ديفارو da har Allah subhanahu wataala ya katange dan adam da waɗannan kabilu guda biyu na ya'juj wa ma'juj. Lokacin da Dhulqarnayn yake yawo har ya kai wata alƙarya tsakanin duwar watsu guda biyu, inda ya samu wasu mutane da ba sa jin wani harshe, ba sa jin wani yare, sai yaren su kawai, shine la yakaduna yafqahuna qawla, ba sa fahimta yaren kowa, su ma'ana mutane ne waɗanda iya wato mahallinsu, iya environment ɗinsu, a iyanan suke rayuwa, saboda haka ba su da alaka da wata ƙabila, ballanta nasu koyi wani yare ba nasu ba, shine ma'anar la yakaduna yafqahuna qawla. Sai suka ce ya zal qarnai inda ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard, ya'juj da ma'juj ƙabilu guda biyu dinnan mabarnata ne a baya, mutane ne mabarnata a bayan ƙasa. Fa hal naj'al laka kharjan shin fa hal naj'alu laka kharjan shin musabaka wata jinga, mu yanka maka wata jinga ka yi mana shamaki tsakaninmu da su. Dhulqarnayn ya ce ma makkani fihi rabbi khair, abinda Allah ya bani na iko da karfi yafi wanda yake da ku take tare da ku da ka bana bukatar kudin ku abinda nake bukata fa ayinuni bi quwwa ku taimaka min da ma'aikata da kayan aiki da duk abinda aikin katangar da zai bukata ni kawai abinda nake so kenan amma ku bayar da kudin ku aljihun ku aj'al bainakum wa bainahum rajma ni kuma zan yi katanga zan yi ganuwa tsakanin ku da waɗannan mutane mabarnata atuni zubur alhadid ku je ku kawo mun guntattakin karafuna bakakken abinan karafe guntattakin karafa manya manya suka je suka kawo masa shi kuma ya tada gini hatta idan sawa baina sarafaini sai da ya tada ginin da ya daidai da wannan duwar watsun guda biyu duwatsu ne guda biyu ɗayan ta hanyar wannan da su waɗanda ya juju suke kwararowa ya juju wa majuju na kabilu ne guda biyu kuma mutane ne kamar mu komai irin halittar su irin tamu ce ba kamar da tatsuniyoyi suke nunawa wasu na da wani fakekin kunne suna kwanciya da ɗaya su rufe da ɗaya waye waye duk ba haka mutane ne irin suna cikin ayan annabi adam sai dai kawai mabarnata ne mutane ne suke barnatsiya za su shigo su lalata kayan amfanin gona su lalata gidaje su lalata kasuwanni su yi sata su kashe na kashewa su koma saka aikin su kenan su shiga su yi barna su kashe kashe su sannan sai su fita saboda sun addabi al'ummomin da suke rayuwa tare da su sun addabi wannan al'umma kuma ga suna da karfin da yawa suna da yawan da ba za su iya tunkara su ba don yawa ne da su shine ma'anar min kulli hadabin yansilun yawan tsiyane da su saboda za su yi ta kwararowa da suka kwararo dole za su yi ta barna sannan su koma abin da su sai ce to da ya zo hanyar da suke shigowa da mun duwar watsu ne guda biyu nan dutse saboda sai ta da katanga tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu har sai da katangar ta yi daidai da waɗannan duwatsu shine hatta idan sawa baina sadafai qala fuku yace to ku zo ku yi ta sa zigazigan ku da ta hura wuta wannan bakin karfan ya dau zafi sosai sannan yace a kawo masa kuma a kawo masa dalma yayi ta zuba dalma har sai da wannan dalma ta ciko gurin ya zanto babu yadda za a yi da wani abu su iya huda wannan guri ko su fita samar da kofa da za su shigo to amma yace hadha rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga ubangiji na samar muku da wannan abu ba yi na bane ba iyatawa bace wannan rahamar ubangiji ce amma duk lokacin da wa'adi yayi alkiyama ta matso to wannan katangar za ta tashi daga aiki a yanzu dai ba za su iya haurowa ba fa masahu an yadhharu ba za su iya haurowa ba wa mastata'u lahu naqba ba kuma za su iya hudawa ba su fito su yi kofa da su fito amma in lokaci yayi wanda duk za ta zama suna za ta zama tarihi idan ka koma tafsirin suratul kahfi mun yi dogon bayani da kuma bayanin cewa ba ita ce katangar cana ba da wasu ke cewa ita ce katangar cana wannan sarakunan cana ne suka yi ta kuma ta faro daga yammacin cana har zuwa gabashin cana ta tafi bilabile da dubbanni kuma ta duwar watsu ce da tabo da laka saboda wannan kuma ga shi'atu ni zubur alhadid ta idan sawa baina sarfain qalan fuku saboda haka wannan bakin karfe ne karafuna ne manya bakake sannan kuma aka zuba dalma narkakkiya akai haka katangar jana take katangar tana duk kasa ce tana zaizayewa na renovation da duk shekara a gyaggyara mutane suna yawo akan ta yan buɗe da suna hawa su yawo akan ta wannan kuma Allah ce fa masbahu an yadharu wa masbahu lahu naqaba kuma waya ko da hawo baye hango ya juju ba juju kuma kai har zaka hawo ya juju ba juju sai kasa hawa so ba katangar jana bace katangar cana an san wanda ya yi ta su bayan cana ba su ce ita ce ba imamul bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga zainab bintu jahsh radiyallahu ta'ala anhuma anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya shigo wajen ta a firgice yana cewa la ilaha illallah yace wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab ce larabawa sun shiga uku ga wani sharri nan ya kusanto ya taho kusa futiha al-yawm min radbi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi a yau an bude kwatankwacin haka sai haka da dan yatsansa ya sanya kan dan yatsansa na manuniya karshen tushen babban dan yatsansa ya nuna musu haka yace to kamar haka sun samu ƴar kafa kamar haka, kenan katanga ta fara zaizayewa har za ta zo lokacin da ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Sai yake cewa bala'i yana fuskanto Larabawa. Abin da yasa annabi ambaci Larabawa a wancan lokacin bai ce musulmi ba, dan musuluncin iyasu ya tsaya. Inga ko wanda baba Larabe ba musulmi, yan tsirari ne su, ba shigar su cikin Laraba sun zama kamar Laraba. Shi yasa ce min sharrin wailu lil arabi, bai ce wailu lil muslimin ba, dan a lokacin daidai yake da ce wailu lil muslimin, saboda su ne musulmi. Dan kada wani ya zo dan zafin kai ya ce to dai dan me a to ya juju ba juju, sai Larabawa kenan. Kenan ya juju ma juju, Laraba kawai za su ci banda mu kenan. A'a, wannan ya faɗi Laraba saboda a lokacin su ne musulunci yake cikin su, saboda haka da su yake magana. To shine sai Zainab bintu Jahsh take cewa ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun, yanzu a halaka mu alhalin a cikin mu akwai mutanen kwarai? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce na'am idza kathura al-khabas, nabi ce kwarai kuwa idan mutanen banza suka yi yawa. Saboda haka koda da mutanen kirki in Allah ya tashi sai ya halakar da duka, da masu kirkin da ma na banzan gaba ɗaya, saboda na banzan sun yawa sun yi rinjaye. Saboda haka sai zanto an halakar da duka mutane, in ya so kowa sai a tashe shi akan niyyarsa. Haka nan a cikin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fataha Allahu min radmi ya'juja wa ma'juja mithla hadha wa aqada bi yadayhi, wato Allah subhanahu wata'ala ya bude wannan shabaki da tsakanin yajuji da wadda majuji da mutane kwatankwacin haka. Annabi ya kulla 90 da hannunsa, shine kamar yadda nuna muku kamar haka, shine abinda ake nufi da 90. Yajuji da majuji kamar yadda muka ce al'umma ce guda biyu, kuma su ma daga ƴaƴan Annabi Adamu suke, ba wata al'umma ce daban da aka halittata daban ba, halittun su irin namu ne, komai da komai, sai dai su mabarnata ne. Hadisin da yake tabbatar da wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala ranar gobe kiyama, a ranar gobe kiyama Allah zai ce ya Adam, Annabi Adam ya ce labbaika wa sa'adaik, labbaika wa sa'adaik, ansawarka bayan ansawarka ya Ubangiji, da'a gare ka ya Ubangiji. Fayunada bi sautin, ko fayunadi bi sauti, sai Allah ya kirawo shi da sauti, wanda yake nuna maka Allah yana magana da sauti. Inna Allah ya'muruka an tukhrija min zurriyyatika ba'than ila an-nar, Allah yana son ka fitar da wani dandazo daga cikin zurriyarka akai su wuta. Ce wa ma ya rabbi wa ma ba'thun nar, wani dandazo kuma za ka kai wuta daga cikin zurriyata. Sai a ce da shi min kulli alfin 999, cikin dukkan mutum 1000 ka cire 999, waɗanda 1000 ta za su tafi, ɗaya za ka bari ɗan aljanna. Fa'indahu yashibu saghir, jin haka sai kan yaro ya fashi abin nan ya cika da furfura. Yau mai ja'alul ridana shiba, saka yaro karami sai furfura. Wa tad'u kullu zati hablin hablaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adaballahi shadid, duk wata mai ciki a ranar za ta yi bari. Kaga mutane suna tabbaye, suna tabbele kamar da suka shawu, ko ba shawuwa suka yi ba, kawai tsabar gigi cewa ce azabar Allah. An ce 90 da cikin 1000 999 da su tafi ta ɗaya shi ne ɗan aljanna, kowa zai su tsoro. Sahabai suka ce ya Rasulallah, wa ayyuna zalika alwahid, to cikinmu waye ɗaya? Sahabai su ba suka fara tsorata. An ce cikin 999 da su tafi wuta ɗaya tafi aljanna, to cikinmu wane ne ɗaya? Annabi ya ce abshiru, ku sha kurminku, ku kwantar da hankalinku, ku yi albishir. Fa inna minkum rajulan wa min ya'juja wa ma'juja alf, a cikin waɗanda za a kwasa a kai wuta mutum ɗaya ne daga cikin ku, 1000 kuma daga cikin ya'juja wa ma'juja. Saboda haka kaga ashe min kulli hadabin yansilu, yawa ne da su, kasratu kathira, saboda Allah subhanahu wataala ya halicce su dake cici al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da su a lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu dada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh